sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani babban jami'in tsaron ƙasa a Amurka ya ce Washington da Beijing suna kan matakin farko a tattaunawa wadda za ta kwantar da tankin soja tsakanin ƙasashen, amma ya ce za a gwada muhimmancin da China take baiwa batun. Babban jami'in tsaron ƙasa a Amurka mai kula da yankin Indo-Pacific Kurt Campbell ya faɗa wa masu sauraren sa ta yanar gizo cewa tattaunawar za ta bai da hankali ne a kan batutuwa kamar makaman nukuliya, sha'anin yanar gizo da sama jannati.
Wasu fannoni da ɗan kuskure ka iya haifar da babbar matsala.
Za mu yi takatsantsan a wannan tattaunawar, in ji shi. Ya ce shugaba Xi Jinping ya nuna ya shirya wa wasu waɗannan abubuwa, amma yana tunanin sa'an ɗan gwada shi zuwa wani lokaci. Kalaman na Campbell na zuwa ne kwanaki kalilan bayan tattaunawar da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping suka kwashe sama da sa'o'i uku suna gudanarwa a wani taron yanar gizo akan batutuwa da dama, ciki har da batun ƴancin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma batun Taiwan. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya yi tsokaci a jiya Juma'a akan hali da ake ciki kan iyakar tsakanin Poland da Belarus, yana mai nuna tsananin takaicinsa. Kane ya ce kungiyar kawancin tana shirye ta taimaka wa abokiyarta. Stoltenberg ya yi waɗannan kalaman ne a birnin Berlin, inda ya gana da shugabar Jamus mai barin gado Angela Merkel domin tattaunawa akan wannan batu da ma wasu batutuwa da suka shafi kungiyar tsaron ta NATO. Poland da kungiyar tarayyar Turai suna zargin gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da baiwa bakin haure makamai wanda galibinsu sun fito ne daga nahiyar Afirka da gabas da tsakiya da kuma Afghanistan, inda ya gayyace su zuwa Belarus kana ya tura su kan iyakar Poland, zargin da ita Belarus din ta musunta. Sojojin Poland sun yi ta samun arangama da bakin haurin yayin da suka yi yunkurin kusawa kan iyakar a cikin 'yan makonnin nan. A jiya Juma'a, wani kwamitin mashawarta na cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ya kada ƙuri'ar 41 akan samar da ƙarin allurar rigakafin COVID-19 ga masu shekaru 18 da sama da hakan. Cibiyar CDC ta ce waɗanda ma suka haura shekaru 50 akwai buƙatar su yi ƙarin allurar. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta Amurka FDA a jiya Juma'a ta fada da umarninta na amfani da ƙarin rigakafin Pfizer da Moderna a matakin gaggawa ga waɗanda suka haura shekaru 18 a duk jihohin Amurka 50. An yi ma wasu ƙarin allurar rigakafi daga Moderna da Pfizer BioNTech, amma yanzu za a yi wa duk wanda ya yi allura ta biyu bayan watanni 6 da suka shuɗe. Suma waɗanda suka yi alluran Johnson & Johnson da ake yi sau ɗaya, an shawarce su da su karɓi ƙarin allurar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministar harkokin cikin gida ta Burtaniya Priti Patel ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta haramta ƙungiyar mayakan Hamas, lamarin da ya kai matsayar Burtaniya a kan ƙungiyar mai mulkin Gaza ya yi daidai da matsayar Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai. Hamas tana da ƙarfin ta'addanci, ciki har da damar kai ga manya da mugan makamai da kuma kayan horar da 'yan ta'adda, Patel tana faɗa a wata sanarwa. Ta ce waɗannan su ne dalilan da ta sa a yau take haramta ƙungiyar ta Hamas baki ɗayanta. Za a haramta ƙungiyar ce a ƙarƙashin dokar ta'addanci, kada duk wanda zai nuna goyon baya ga Hamas ta hanyar cire tutarta ko kuma shirya wa ƙungiyar taro ya take dokar da ma'aikatar cikin gida ta tabbatar da ita. Ana sa ran Patel za ta gabatar da wannan sauyi a gaban majalisar dokoki a mako mai zuwa. A ƙarshe, a lokacin da sojojin Myanmar suka kwace mulki a farkon wannan shekara, nan ne fa sojojin suka fara wata ɗabi'ar kama 'yan jarida, tana yanke layukan yanar gizo da kuma kwace lasin kafafen yaɗa labarai. Juyin mulkin ya yi sanadiyar Ai Chang Nai, babban darakta kuma babban editan wata kafar yaɗa labarai mai zaman kanta ta Democratic Voice of Burma DVB, ya koma gudun hijira.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba matsalar tsaro ne a jamhuriyar Niger. Madalla, bayanai sun nuni da cewar kosawa da irin yadda 'yan bindiga daɗi suka hanawa jama'a sakewa a ƙauyukan jihar Talabere mai makwabtaka da ƙasar Mali ya sa matasan Bani Bango a ƙarƙashin jagorancin magajin garin ƙaddamar da ayyukan sintiri a faɗin gundumar a kwatankwacin civilian JTF a jihar Borno, Najeriya, da nufin kare jama'a da dukiyoyinsu daga aika-aikar waɗanda wani zubi ke shigar 'yan bindiga daɗi ko kuma 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi. A ci gaba da wannan aiki na kare kai ne, a yarin matasan na Bani Bango ya kutsa jejin ƙauyen Adabdab domin farautar wani hatsabibin da ya addabi kowa, lamarin da ya zo a karkace sakamakon kwanton bauna da 'yan bindiga suka yi wa 'yan sakan lokacin da suka kutsa wannan daji. Sheikh Shebu Hashimu na daga cikin waɗanda suka tsira da ƙyar daga wannan kwanton baunar.
Mayor Bani Bango shi ne ya samu wani labari, wani ban iskap yana ce yana da Motorola, yana so don gane shi. A gaskiya ne Motorola mai yana hannunsa, yana ba da labari ɗan ta'addan nan, ko ba gaskiya ne ba si zai ta yi ga mutum. Ni ko da nake mai maka magana wannan, wannan mayor kawuna ne, ka san kai ko? Ni ce mishi to ni ba zan sace ka ba kai kadai ka kai daji sai na bika, amma zan bika in sai a Tijagoru, ina Tijagoru in ka samu wani labari wanda bai da kyau sai ka kira ni ka kama maka. To shine mun ka zai sai ɗan terrorist nan sun zo hadar sun kai attack da sun kai attack wurin nan. Ni ce mishi to ka gani yanzu da dare ya yi don operation nasu ma da dare ya ce so yi shi wata wurin mutum nan ya gane shi ko yana da batun lamin ko bai da shi. Nake to wannan ya bar shi har gobe da safe, don yana yi wa waɗannan suka zo nan sun yi albarban nan suna nan sun yi maka ba maskat, amma da safe an Allah kai mu zai ma zarce ka mu tai mu ga mutum nan. Sai da safe mu huce a dabdab mun samu kirgizan mu muna kore, sai sun huce suna zuwa a dabdab su ƴan ta'addan nan, sai sun gane mu bisa tudu sun hange mu sai sun biyo mu sun zo. To da mun muna da cibiya da yaka jewa da tamshi gwamnati da Abdullahi da Minimi sun ka halba mutane sun halice mu.
Gundumar Bani Bango da ke da tazarar kilomita 19 iyakar da Mali na daga cikin wuraren da suka fi ko ina hadari a wannan yanki sakamakon rashin kwararren matakan tsaro daga bangaren Mali, lamarin da bai wa 'yan ta'adda damar cin karansu ba babbaka duk da matakan tsaro da gwamnatin Nijar ke dauka. A yau kusan komai ya tsaya cik, an rufe kasuwanni da dama, makarantu da asibitoci sun dakatar da ayyuka, sannan kisan faran hula da 'yan bindiga suka fito da shi a matsayin wani sabon salo ya sa jama'a kauracewa gonaki.
Sunana Umul Khair. Muna so a kara mana sojoji mu samu kwanciyar hankali mu samu kuma abinci da komi da komi dai muna so. To akwai marayi, to akwai mata da yawa da majalis sun kai mutu, wasu akwai mata uku hudu biyu a gare su sun kai mutu kuma. To lalle dai a kawo musu abinci da abin da za a iya a ba su su ci su yi komi dai. Mun muna bukatar kwanciyar hankali, tashin hankali ya hana mu mun karatu ba mu nan da yi tsoro da gaske ma akwai tsoro tunda ana ta kashe mu dole akwai tsoro cikin ƙasa.
Muhammadu Adamu sai hankuri abin sai hankuri mu dai sai da hankuri ga mun shiga hannun kaka mun shiga hannun kaka mutane ba su san yadda za su yi ba kawai sai dai Allah shi taimaka gwamnati ya taimaka ya samu nanu labarin da ya zo mun ka samu labarin abin sai da hankuri hankalinmu ya tashi an kashe mana yara duk 'yan uwana ne waɗannan mutane da mutum 69 nan duk 'yan uwana ne kuma babu wanda ban san su cikinsu ba da dama ga mu ba mu yi noma ba babu abinci ga tashi hankali mun bar gidajenmu sai da hankuri ga yara suna garinmu marayu.
To kowane irin fassara za a yi wa wannan al'amari na Bani Bango? Abdulrahman Alkasim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a jamhuriyar Niger.
Ina ga an kai wata kwana wadda take bukata a sa ido kware a fahimci me faru. Na farko dai ya kamata a ce majalisar dokoki ta shirya muhawara, ta kira ministocin da abin ya shafa da na cikin gida da na tsaro, ta bincike su muke faruwa. Kuma tun yaushe ta gwamnati ta bada wannan izini na boye wanda ba a hukumance ba irin wannan abubuwan su rikafa ba? Idan ba gwamnati ta bada izini ba, in wasu hukumomi ne na a matsayi na karamar hukuma ko na jaha ko na gunduma, ke ne ya kamata a saurare su kuma a tuhume su, saboda ba ni tsammanin a ce kasa ko sojoji ko jami'an tsaro sun kasa irin yanda mutane za su shirye kansu a matsayin su na 'yan banga su ce su za su kare kansu da kansu. Ma in ka diba duka makwabtan kasashen mu, ai ita Niger kin halin da ake ciki na takin yahi na kowanne sauki. In ka dauki Mali, kusan kashi 70 ko 80 cikin 100 na kasar cewar prime minister ta bai hannun kasai. In ka dauki Burkina, dubban garuruwa suna hannun haka ne. To banda jamhuriyar Niger in kenan, ai rishin godiya Allah ce a ce kamar sojojin mu da jami'an tsaron mu kokarin da suke bai isa ba, sai wasu mutane sun dauki sanduna su tai su ci su za su magana.
To sai dai kuma ra'ayoyin jama'a sun sha bamban dangane da wannan magana na kafa kwamitin 'yan sa kai a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro. Hamidu Sidi Fodi dan fafutuka ne na kungiyar kulawa da rayuwa.
Ki wannan group auto defense in ake gai sai da informal ba ta yiwa ne ka zo ka rungume hannu, an kashe uwan mutum, an kashe uban mutum, an kashe kannunka, dan dai kana son a zanna lafiya sai ka rungume hannu kai ma a zo a kashe ka? Dole ne mutane sai sun tsara kansu. Yau in ka doka daga torodi ya kawo jan bani bangu ya kawo lam duka in ta'adda suna nan wace kenan. Yau kasa ga tamu kawai sai abin da Allah ya rige yi. Kuma a matsayin mu na horon hula na Afrika gaba daya, in Allah ya yarda sai mu gogormaya tsohon shugaban kasar Faransa wanda ake ma Sarkozy da ya zo ya hada kai a kashe Gaddafi, ai mutuwar Gaddafi duk ita ta sa aka saci bindiga aka wawace nan ana kashe mu. Wannan bawan Allah ba za mu iya yi mishi ba, kuma sai mun kai karshe a kotun duniya Allah ya yarda.
Lura da mawuyacin halin da ake ciki, shugaban kasar Niger Alhaji Bazoum Muhammad ya kai ziyara a wannan karkara.
C'est mon devoir élémentaire qui commande que dans des instants de ce genre.
Yace nauyi ne da ya rataya a wuyana a irin wannan lokaci na zaman makoki in zo da kaina in gwada alhini sakamakon mawuyacin halin da kuke ciki. Kun yi asarar mutane 69 akasarin su matasan ƙauyukan gundumar Bani Bangu. Nishar kaf ta yi bakin cikin mutuwar waɗannan mutane.
Je suis venu pour vous soutenir mais pour vous écouter.
Kusan galibin waɗanda suka yi jawabi sun koka ne akan matsalolin abinci da kuma wauba matsalar da ta haddasa tsayawar al'amura shekara da shekaru.
Fatanmu a maida mun iko kowane farancar alikin mun farancar. Alice muna in ba alice muna ba bai kare din abubuwan ga da ke faruwa ba an kasan gu suke yin shi. Mutane ne suke yi ta waje su zo su buge mu su kace mu su koma iko da ya zo kurare kawai su tunija babu magani sai da alice farancar. Makaranta lokal duk ko ina an lice ba ni gon kadai ne su ma in an ji kajab kowa yara sun wace ba yi sati ba kace mutum kullum ana tuka ba yi sati ba kace mutum kullum kace mu ake wallahi
ba akwai wadanda dai placer sun ka zo babu inda suna shiga suna ya dai akasa ahili babu daki kuma yara ga su babu komi ko abinci babu babu uba babu wanda yana yi misi kula da su. Muna san dogon murya president yayi muna taimakon tunda ba su da komai da sun ka gudu babu kaya babu komai da komai.
Shugaban kasar ta Niger Alhaji Bazoum Muhammad yayi alƙawarin daukar matakan da za su bada damar kawo ƙarshen kangin da ake ciki a Bani Bango. A wani bangare na dokar ta ɓaci da gwamnatin Niger ta kafa a jihohin Talabiri, Difa da wani sashe na Tawa. Matakin ya haramta zirga-zirga da babura sakamakon lura da yadda 'yan ta'addan ke amfani da babura wurin aikata aika-aika. To sai dai kuma jama'ar Bani Bango sun bijirewa wannan doka, abinda masana tsaro ke cewar dalilin kenan da yaddasa ƙara lalacewar al'amura. Ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a wannan shekara a jihar Talabiri, galibin su a arewacin jihar, sanadiyar taɓarɓarewar tsaro a Mali da Burkina Faso. wanda ake dangantawa da bazuwar makamai bayan rushewar gwamnatin kanar Muammar Gaddafi a kasar Libya. Sai dai rashin ganin wani kyakkyawan sakamako a game da wannan yaki da yan ta'adda da ya janyo girke dubban sojojin kasashen yammacin Turai da ma na kasashen yankin Sahel yasa jama'a ke ci gaba da azayar tambaya game da ainihin dalilin jirgi waɗannan sojoji da ake ganin suna da ingantattu kuma wadatattun kayan aiki. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, abokin aiki na Suleiman Mumin Barma da ya taimaka wurin kawo wannan shiri, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsu duka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM birnin Kwanni jamhuriyar Niger zan gabatar muku. Shirin daman shiri ne wanda ke gudana a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen Radio Kanda ke ma'amala da su a nan nahiyar Afirka. Kuma a yau shirin na da dan gari ya kai ziyara ne a garin da Dagarka da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin gundumar birnin Kwanni. Haka zalika garin yana yamma ga garin birnin Kwanni maso adarta kilomita 4 kacal. Kuma na sadu da mai garin na da Dagarka wanda ya soma da bayyana sunansa.
Barka kare. Tambayar da zamu hare maka mai gari, shin wannan gari na da Dagarka me yasa aka ce mai da Dagarka?
Na harin da suna Sha'ayar Matsahi.
Sunan
kenan na tsahin gari Matsahi. To abinda an muharin canga tsohi wa'anda mun ka dan iske namu dan wayo sun ka ce muharin ciya da Dagarka dada mutum aka yi yan abu ya cije ma mutum in ya taho mun ka bincika mun ka gani an waye mai kai to shi a an dada shi muharin sai an ka daisa garin da Dagarka ba nan na da Dagarka take ba ta can Kwanni da Dagarka gida Matsahi wa'anda an kai wa'anda nan sun kai zama Kwanni yannan na an ka ce to haka bai yan ana hanyar sarki ta in ya hito da gidan shi ko in ya hito da bariki abinda za a yi Matsahi ai kokari a tayyan maka Kwanni a auna wuri inda za a zama lahiya sai Matsahin shi cire ya koma tunda in sarki za ya bariki sai an sakko dogari guda ne shi taho shi iske Matsahi bakin garka ya ce shi ka gida da sarki nan tai shi shiga in sarki ya huce shi hito kuma in ya hito da bariki sai an sakko dogari guda ne shi taho shi hadi sai an ka ce to haka bai a tayyana yamma ga Kwanni a tibi wuri inda Matsahi sai kafa da Dagarka hayo wacce da Dagarka ta biki to shi na an ka taho na sai an ka kafa ga da Dagarka to kaji muharin da Dagarka
to me yasa aka sa wannan dogari shi kasa da gudu shi ce ma Matsahi ga sarki nan zai wucewa
dan tun asan al'ada ba ido bui ya an kai ido bui ko wani
shemuti
da sarki da Matsahi
na'am
in an kai ido bui ko wani shemuti ko a makance duk shi yasa a tun al'ada ta ta wannan
ba su haduwa
san duk wanda an ka ce asar Matsahi na wancan sarki ko dan yaro na in al'ada tan ta doka na da Dagarka ba su ido bui da sarki
to can da na ko kuma har yanzu
zaman da ake ba a haduwa san har yanzu haka na muke sai dai in zayo sako shi bidi wani shi aiko ni ko in bidi wani ɗan aika inda shiki ko waya ba mai yuwa waya
kai da sarki
talfo ma na waya dan da shi babu mai
sai dai sako a aiko wani ko ka aika
ko ya aika wani to kaji hiran
ba ko waya
ba mu waya
ko ba ku haduwa ku ido
ba mu haduwa
wani bai ganin wani
abada.
To Matsahi ka ce sunanka Sha'ibu Abdulkarim Matsahi na garin da Dagarka to me yasa aka ce maka Matsahi
sarauta a haka nan ta da Dagarka duk wanda al'adan nan ta doka sunan shi Matsahi ko shi da suna zananne sunan garin Tsahi dan Tsahi ya gada kuma da shi na akai hakku
to yanzu kai ne mai gari na da Dagarka na nawa yanzu haka
ni an na 13 wa'anda wani sani ni tambayi tsohi na gabana su ma sun kace ba su san wasu ba an kuskutowa na an kai ni an na sha uku
muna ɗan musan a halin yanzu kamar cikin wannan gari na da dagar kami a al'adar mutanen garin
to al'adar mutanen gari canda wanda ta taso dan canda dada ma in an yi sallah in wani bako to yi sallah kone wuri akai
ba sallah cikin gari
cikin gari
can
canda to yanzu ko har Allah ya kawo sai ai sallah muna mu bangare na annanci mu muna nan daban su ko nasu suna daban babu mai takwara wani kowa da hanyar shi mu da hanyar mu inda muka su da hanyar su mun zauna a waje guda lahiya
to naga wani littafi cike da sunayen aljannu kala kala akwai sunan gewaye ga gari sun zagaye garin ko ina suke
to haka na wanda ka gane su nan zagaye da gari suke waje duk kowa ne da inda shike in ni bukata sai na ta yi wurin nan inda shike in yi maganar da na kai kowane ya nan wuri wurin
namiji ko mace
akwai inda mace take akwai inda namiji shi
to a bakin gida mun an gwada muna wata yar bukka an ce muna
bukka
to an ce bukka ga tanan an ce ji aljana a cikin ta shin aljana a cikin ta ko don mun ga an killace an kewaye
ita ta tasarauta
ita aljana
wata ita ta abba mai wannan gida wannan bukka da ka gani ba karama ta ba in ka shiga ciki komi miƙe da kai ba haka yi bakinta kuma in ka tahi tsaye ba haka yi bakinta wannan da ka gana ya ƙaramar nan da ka gani awo
to kai ɗaya ka shiga ciki ko kuma mutane kowa kana aka gayyaci mutum shi zo shi rake ka ku shiga ciki
ni ɗaya na akwai inda ko ka so ta ya ɗan jarida ban barin inda ka zo ko tsohu ban ga tsuntsu da wani baƙo ba ko ni haka nan na da ni ta san mori in baƙo na sai in ce koma amma wanda a anne ainihin aikin mu guda ko ɗan yaro na da shi muka taya dan gobe shiga wa da akai
to amma ita bukka ta bakin gida ana iya gayyatar mutane su zo ko shiga tare
a ni ɗaya na ni ko na san lokacin da nika shigatta
kana lokaci daban naka wanda kana shiga
kan kaina wanda nika shigatta
can cikin wannan
bukka cikin wannan
to in kama bukka ta tsuho ko kuma ta yi wani abu ko ruwa sun ka ya aka yi don na ga ba ta da leda ba a sa don maganin ruwa da
su ba ta yi ko ɗab ba ta yi sai in ta tsuho ni shiga ni ga ta tsuho yannan sai in kwari mu koma yin wata
to yanka kwari aljanna ba ta hirin
yau ko ina tana nan tare da wanda annan funa aiki in ya gusata gusana sai mun gama mu share ma wurin ta shikenan ko ina ba ta zuwa gaduna
to muna iya musan matsahi shin wannan garin na da dagarka yalla akwai wata martaba gare shi banda wadanga duk abubuwa da mun wanda za a ci ta daban wanda ga ta duk yan an kewo duniya ga in ba na an ka to garin na da dagarka ba iske wannan abu kuna da shi nan
to wannan da kace duk wanda ya yi godiya ta hannun samiyan baki na
ya tsirke ya
iko shi ka bida ko wata sarauta haka bida ko ku wani abu na an kai mai in taho ya ce nan na ni taho sai an roƙa mai akwai wuraren da aka roƙa sai shi samu wannan sauƙin wannan matsala in Allah ya
san je
ya taho
ma'ana dai kuna da martabar da in mutum na da wata matsala in ya zaka nan inda kuke to wannan matsalar ta warke
insha Allah
kuma haka ake hayyo
haka ake hayyo hakobi har gobe
to wasu shekaru da ni zakku wannan inda kake mun kai ta hirace kai nuna muna wasu irin itatuwa inda kace dan ma ƙasa Isra'ila an yi kamar kana da hulɗa da mutane ne irin na waɗannan ƙasashe ko yana ya bi shi
to itacen na yanzu suwa nan ka hi suna daya har gobe
da ce Isra'ila
da ta har gobe itacen nan ya nan suna ya'ya har gobe
tura Isra'ila sun kama su ko ya ne aka yi abin
su tare da su sun ka tawo tare da ni sun ka ce ina na kamata su sa icce sun ka zo sun ka gani mun ka sa icce har yanzu iccen mu a unwani da shi
yanzu kamar in za a kimanta wannan gari na
da daga abuga ta maka ga da kaji suna ana haɗi ga tele ni aka ce ma oringa to ni an fara sata har yanzu irin na yana duk wanda ga son irin shi yanzu haka ni a da mana
yanzu kamar in za a kwatantawa mai gari matsayi kamar wannan gari ana iya ce Allah ya kai shekara na wuri girka yanzu haka
to nan dan hasashe Elisa an wajen shekara 300 da wani abu nan hasashe ha tunda ban san wasu ba
da girka wannan
eh matsahin ne wa'anda an kai ban san wasu ba wa'anda dai dai na sani dan nawa yau dai sha uku ɗin ga to akwai wasu ba ko su na gaba na sun ka ce ba su san wasu ba
mun ga cikin gidanka kuma wani bi akan ce akwai kala ko nau'i na mutane wanda ba su shiga ko kuma akwai irin sutura ko takalmi ko na wanda ba ya shiga ko dawaki ko wani abin ya dai
au haka nan na wanda kaji an ci har ka tsahin garin mu na da tsagar kawo ya gare
wa abbe shiga yanzu
yanzu kaga dai na har ko harin kaga dai in mace da cikin shege nan garin daga ta kai in ta aihuta kwa 40 ta gama jin sai ta komo gidansu to na dai rashin lahiya in ya kama mutun an ka ga nisa guddo shi akai ba barin shi rasa cikin gida na uku doki ba namiji bai shiga gida kuma ba a ja doki namiji duk wanda an matsa sai dai macen godiya ko macen godiya sai wani lokaci na shahauta hitaye in daji in wani abu ko shi tana nan gida dani eh babu mai hawanta to wannan hudu shi kuma bihillaci bai shiga ba mu hada a wuri guda da haka akwai babu ruwana da gilme-gilme ko ina baki na gida gona to takalmi daga na mota sai na kirgi kuma na kirgin ban son wani ado kurum din keso da hatas zallas ban son wani ado takalmi na mota ya isa kuma wando dumki na da kaggawan ga sai guntun wando babu ruwana da wani dogon wando ko wata hulla ban sa hulla babu wani da harka ado bata shahi tsahin gari na ba ga jiki na
matsayi hakimi shi wannan gari yalla ko ta matsala wadda kuke huskanta wadda yalla kuke son a magance muku ita wannan matsala
to matsala ita ta da ban san wata matsala wadda ga hitinan mu tsakanin mu wa mu wa mu ko a alahiya lumai ake zamu babu wani jayayya babu wani tsegun lahiya lumai muke wa da kane muke ko an daga salla daga daji kana sai kani lahiya lumai muke zauni babu wani adawa da wani babu lahiya lumai in biki na samu ataru in wani rashi na samu ataru lahiya lumai kuma haka ne ka fata ga rayuwa ta kullun a zamna lahiya kowa da kowa ba nan gari na ba kasar duka fata na da kowa a zamna lahiya
ba ku da wata matsala ko ta ruwa ko ta hanya ko ta wani abu ba ku da wannan
to wannan ta ruwa wadda kace kullun gabakin mu ke ruwan su dai abbas shi mun ba na kwarai masu dadi awo amma an ce ana munas hanya ko ga tanan kowa ya ga wadda take da mu abu da taimakon zubi na ta kaso ba wani abu ba
Masu sauraronmu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne Jamhuriyar Niger na gabatar muku nake fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu sake saduwa da alkhairi masala
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe kinyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe haba yara Allah nana ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri